بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله دكتور جوريا كنت فقد عن الله وتعالى وانت تكين في كنت لفلدتك يا أسرى وانت تكين معصو أدوينا وانا الشيخة من أفضل الله سبحانه وتعالى يكرب منا يند مكفارة وانا أدوين بسم الله أما يخيم سرشي لا الحمد لله. باب الشكا أزمي نوع الشكرا يا زمان لي أحالي دبنيا أنا تكون يلي أنا تكون يلي نتاشا لي دفورو تزيد وانا النوبان da ake fama da shi kuma idan mutum ya dubi waɗansu ni'imomi da falalan Allah subhanahu wa ta'ala da muke jin daɗi a cikin watan Ramadan wannan kara za mu gan cewa daya bayan daya mun fara rakan waɗannan nemoni wanda kuma wannan abu ne wanda ya kamata ya jawo hankalin duk wani musulmi. Akwai abubuwa da dama na falala wanda muna jin daɗin su a cikin watan Ramadan, watakila ma mun raina, amma kuma abubuwa ne masu girma ko kofi ne na samun lada da Allah subhanahu wa ta'ala yake buri mana cikin Ramadan. To amma ko kuma da wannan hali da ake ciki yanzu ba kuma misali hadisi ya tabbata a cikin sahihi Muslim, hadisi Abdullah bin Abbas, inda yake cewa a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin haji, shekara ta goma ce ba ta gara, yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tafi aikin haji ana mutuna ana shirye shirye tafiya, sai ya zo ga wata mata sunanta Ummu Ma'ki, ita tana zaune ba ta shiri bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maka a ji aiki. Da manzo Allah ya kanta sai manzo Allah ya ce, ke kuma lafiya ma mana ake an ta hajji ma'ana me ya hana ki yin haji tare da mu? Sai ta ce tana da kuma uzinka kuma shi ne ita da kuka sha da yara su kawai rakumo biyu da reshi mijinta da danko za su hau kan rafin daya su bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa Makka a ji aiki, ita kuma za su zauna a Madina da wannan rafin ta kula da gonan su, za su nika zuwa jima ruwa da wannan rafin ta sha kan gonan su da wannan rafin sai da aka fara samu zuwa sai manzo Allah ya ce idza jaa ramadan fa'tanibi فإن العمر فيه تعدل حجة معي. نبقى طول محمود ما يطول مقرأ.
manzo ne kuma da tun da ke ba za ki tafi yakin haji ba shike na ba kun ki zauna a Madina amma idan Ramadan ya zo ki kokari ki je ki aikin umra saboda yin umra a cikin watan Ramadan daidai yake da yin haji tare da sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan watan Ramadan ya zo za ku ga mutane a ko'ina da mazaunin kasar Saudiya da waɗanda suke waɗansu kasashe daban kowa masu hali suna kokari su je su yi umra a cikin watan Ramadan saboda yin umra a cikin watan Ramadan ladansa kamar mutum ya yi haji ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu fa zai yi a jai wannan umra yanzu ba umra kwata-kwata wannan Ramadan ba mu san ba kila kafin karshen Ramadan za a bude dama amma dai zuwa yau babu wani maganar umra sabawu wanda yake zama cikin kasar Saudiya ko wanda yake zama a wajen Saudiya mai kuɗi mara kuɗi kowa duka mu da duka mu rasa wannan farin ko ba ko ni wannan bai sai jaman kalin ba wannan ba kuma daban banda wannan mun sani cewa sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lada guda haka nan kuma sallah a masallacin Ka'aba yana da lada nawa dole shi yasa kuma idan watan Ramadan ya zo haka za ku ga mutane hatta waɗanda suke cikin kasar Saudiya waɗanda ba su a garin Makka da Madina suna barin garuruwansu su dawo Madina da Makka haka nan kuma mutane a sauran kasashe kowa na kokari ya je don ya samu ya yi sallah a waɗannan masallacin guda biyu don ya samu ladan ko waɗanda ba su da halin zuwa waɗanda suke da halin sa satellite a gidansu kamar zauna a gidanka ka sa tashan Saudiya ka kalli yadda musulmi suke shiga masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da yadda suke shiga masallacin Ka'aba suna tawafi suna tarawih ko ba komai sai ka ji wani daraji a ranka sai ka ji izzar musulunci yanzu fa shi ma babu sallar tarawih kai ba ma ku da ba ko a kasashe da dama yanzu har nan ma Najeriya a jihohi da dama an ce babu sallar tarawih an ce kowa ya zo Najeriyan shi ya yi sallah wanda kuma mun sani da yawa daga cikin mutane ba yin wannan sallah za su yi ba ko ba kamar da yawa mutane suna fita sallar tarawih ne saboda me saboda kasancewa za a yi shi cikin jami wannan yana da cikin wanda ke karfafa mutane su fito yanzu aka ce ka zauna a gidanka ka yi tarawih to Allah kare Allah kare shi yasa ne amma ne ina tabbatar maku da yawa mutane ba yi za su wani ma in ka bude sallan shi kanshi bai ma san ya zai yi sallan ba tun da aka fara Ramadan yanzu har zuwa yau ban san adadin waya da aka yi mun ba daga wurare daban-daban waɗanda na san su a waɗanda suke zama a jihohi da an hana sallar tarawih mutane suna tambaya ya ake sallar tarawih fara kuwa da yawa wasu abokanai na wasu dangi na wasu muna ne tsarin da na san su sun sha kira ya ake sallar tarawih waɗanda ma suka yi kokari suna da himma suna so su yi kira wani sun da kawai an ce ba za a yi ba shike na kawai shi ma zaman shi kawai zai yi shike na kawai kafa nan mu'min da kitar kawai ba zai ba to ko wannan ma kawai bin sai da hankali ba wannan kuma da idan wata Ramadan ya zo haka da yawa za mu ga mutane masu hali suna kokari su ciyar da mutane abincin gode baki ana fitar da kayan abinci da kayan sha akai masallatai ai iftar dish ko ma kaman araba mun da tsoro ne akwai lada da yawa duk wanda shi ya da mai azumi kana da ladan azumin sa tsoro ka dawo ma ta musu yin din ka ladan sa a cikin Ramadan yanzu a wadannan jihohi da kasashen da an hana fita ga waki da an ce kowa ya zo na gidan shi su ma wannan salan da dama na samun ladan sun rasa shi haka nan idan muka ce za mu lissafa ko kofin alkhairi da dama da Allah subhanahu wa ta'ala yake gode ma bayan cikin Ramadan wanda kuma yanzu an rasa su suna da yawa wannan ya isa ya jawo hankalin musan cewa muna cikin wani hali na tashin hankali tun ba mu mutu ba tun ba zo karshen duniya ba ɗayan bayan ɗaya falalar Allah na ta daukewa cikin al'umma amma kuma wasu har yanzu hankalin su baya zuwa nan wuri wani zai san yana ganin cewa duk ba wani amma abun bakin ciki ne abu ne ya kamata ya tada hankalin musulmi. To, duk da wannan halin da ake ciki, zuwa Ramadan a cikin wannan lokacin duk da haka shi ma alheri ne. Alheri ne saboda me? Saboda watan Ramadan wata ne mai yawan albarka, wata ne mai yawan falala. Wata ne wanda ake karɓar addu'a ko wata wani wata ne da Allah subhanahu wataala yana bude kofofin sama da kofofin aljanna da kofofin rahma kamar da manzon Allah yake cewa idza jaa ramadan futihat abwaab as-sama a wata riwaya yake futihat abwaab ar-rahma a wata riwaya yake futihat abwaab al-janna wa ghulqat abwaab an-naar wa sulilat ash-shayaatin don haka idan wata Ramadan ya zo ana bude kofofin aljanna ana bude kofofin rahma ana bude kofofin sama ana rufe kofofin wuta ana kuma daure shaidanu a wata riwaya yace yunada ya babil khair aqdi a lokacin malaiku za su dinga kira suke ya kai ne neman alkhairi ka taho ka nema saboda haka dawa ne gare mu mu kara daji mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan bala'i da muke ciki mu daji da addu'a kada mu yi sakaci dama ce musamman mu a wannan jiha da har yanzu ba a kawo dokan hana mutane fita ba mu ribanci lokacin mu mu yi abubuwa na alkhairi mu roki Allah subhanahu wa ta'ala a sallolin mu a sararin jinmu a sallolin mu mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya yaye mana wannan bala'i wata Ramadan wata ne wanda ana yawan karɓar tuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda ya azumta Ramadan da imani yana fatan samun lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubi kamar da malamai suke cewa babu abin da yake sauka da bala'i a fatan ne zunubai babu kuma abin da zai daga bala'i sai istighfari da tuba zuwa Allah subhanahu wataala to muna cikin watan da Allah subhanahu wataala yana karban tuba yana gafarta zunubai saboda haka mu kara dage mu roki Allah subhanahu wataala ya yi mana zunubai wa roki Allah subhanahu wa ta'ala ya soke ya mana ya kalle mu da idanu da idon rahma ya yi mana zunuban mu ya yaye mana wannan bala'i wata Ramadan wata ne da Allah subhanahu wa ta'ala yana wato yantar da bayi da yawa daga wutar jahannama manzon Allah yana cewa walillahi uqaqa minan nar wa zalika kullal layla Allah subhanahu wa ta'ala yana yantar da bayi da yawa daga wuta a kowace dare da cikin darabakin Ramadan saboda haka mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda an yantar da su daga wutan jahannama. amma ba akwai falala da yawa haka nan kuma akwai hikimomi da yawa da yasa Allah subhanahu wataala ya shar'anta wannan azumi wanda idan muka duba wannan hikimomi akwai darussa da dama wanda za mu koya wanda zai taimake mu a rayuwarmu har bayan Ramadan daga ciki Ramadan yana karantar da mu wato samun takawa kamar Allah subhanahu wataala ke cewa kutiba alaikum siyam kama kutiba alaykum min qablikum la'allakum tattaqun an wata samako azumi ne kamar da aka wajabta ta kuma da suka gabata don me da sammani za su samu takawa menene takawa takawa shine mutum ya sanya shamaki bakansa da azabun Allah subhanahu wataala ta hanyar bin umurninsa da kuma nisanta abinda Allah ya hana saboda haka azumi yana ba mu dama mu kara imani mu kara samun takawa wanda idan muka dage imani mu ya karu a cikin wannan watan muka ci gaba muka dage da bin umurnin Allah da nisanta abinda Allah subhanahu wataala ya hana haka zai sa Allah subhanahu wataala ya kalle mu da idon rahma haka zai sa Allah subhanahu wataala ya wato ya kyautata halin wato rashin imani shi yasa mutane da dama idan ka ce ma mutum ka daina abu kaza haramu ne sai ya ce maka baka waye ba ko ya ce maka ba zai yi ba to amma idan ba mu yi saboda Allah ba mu yi saboda tsoron mutuwa yanzu a kasashen da wannan annoban yayi yawa ya bazu ko ina mutane abubuwa da dama na alfasha da suke yi yanzu ba wanda ya ce su bari da kansu sun bari kuma ba su cewa juna ba su waye ba ko ba ka bane da aka kuma wannan annoban yanzu idan ka ce wa mutum kar ka shanu da mace zai ce maka wannan rashin wayewa zai ce ba zai yi ba yanzu a wuraren da wannan abun yayi yawa ko shan hannu da maza ma mutane ba sa yi ko ba ka bane saboda me saboda wannan tsoro wannan cutar a waɗannan wuraren da idan ka ce musu a daina taron yin fati taron shan giya da shashanci da sauransu sai su ce ba zai yiwu ba ta yaya za a gudanar da rayuwa ba ta waɗannan abubuwa ba yanzu duk ba su bari ba duka sun bari su je su yi fara a gani saboda haka wato rashin tsoron Allah ne shi ya sa mutane suke wato suke sakaci da zunubi to amma idan mutane suka dage musamman mu musulmai muka yi wannan azumi muka dage muka yi kokari mu kara imani mu to wannan zai taimake mu ko bayan Ramadan za mu ci gaba da rayuwar mu ta biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma barin abin da Allah subhanahu wataala ya hana Allah ya taimake mu akan wannan yana daga cikin hikimomin shar'anta wata Ramadan shine akwai wato koyan hakuri mutum ya yi hakuri da rayuwa ka koyi hakuri da wato biyayya biyayya ga Allah subhanahu wataala din umarnin sa yana buƙatar hakuri haka nan kuma za ka koyi hakuri akan wato barin sabon Allah subhanahu wataala kamar da kuma mutum zai koyi hakuri akan kaddara to idan mutum yana azumi azumi zai koyi shi ya wato ya koyi wannan fadiya mai kyau wanda kuma hakan zai taimake mu ko bayan Ramadan za mu yi hakuri wajen dagewa da bin umarnin Allah subhanahu wataala za mu yi hakuri wajen dagewa da nisanta abinda Allah subhanahu wataala ya hana sa'annan kuma za mu yi hakuri da duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mana a rayuwarmu har wajen yana da cikin hikimomin shar'anta Ramadan akwai wato koyan ikhlas a ibada Ramadan yana kwama mutum ya tabbatar da ikhlasi a ayyukan ibadansa shi yasa Ramadan yake da lada mai yawa ba wanda ya san iyakan ladansa kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amal yake a cikin hadisi kunti yake Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu amal ibn adam alhaqnatu bi ashr amsalha ila 700 bayt qala Allah ta'ala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajli yake yaba'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu li ajli manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani aikin alkhair da mutum zai yi ana ninka masa lada ne so goma har zuwa so 700 Allah subhanahu wa ta'ala yake banda azumi yace azumi nawa ne nine kuma zan bada sakamako akan shi me yasa yace mai azumi yana ban ajincin sa da abin shan sa da sha'awar sa saboda shi wannan kuma haka yake tunda idan mutum yana azumi zaka iya zauna a gida ka kulle kofa ka ci azumi ka sharwa ka fito ka ci ma mutane kana azumi ba wanda zai sani amma kuma kana zaune a gida ga abinci ga ruwa idan kai mai iyali ne ga iyalinka ba wanda yake ganin ku amma kuma duk da haka ka nisanci wannan abubuwa dole ne ya zama so kai ne saboda Allah kowa ka bari to Ramadan yana kuma ma mutum ko ce azumi yana kuma mutum ikhlasi wanda kuma muna buƙatar wannan ikhlasi a sauran ayyukan mu na ibada har wa yau daga cikin hikimomin shari'a ta Ramadan akwai wasu yana kara ma mutum lafiya kamar da muka sani kamar da likitoci suke yawan faɗa da yawa daga cikin abin da yake jama mutane cututtuka cikin su shine abincin da suke ci yawan abinci yana kawo yawan cututtuka saboda haka Ramadan dama ne mu nisanci abinci mu ma mutu da cin abinci wanda kuma hakan zai kara ma jikinka lafiya wanda kuma wannan zai taimake ka ka kara ka samu lafiya ka dage da bauta haka nan kuma wannan yana rage sha'awa wanda kuma yawan sha'awa shine daman da shaytan yake samu ya tanzara mutum ya je yayi sabo saboda haka rashin abinci yana raunana sha'awar mutum wanda kuma hakan zai raunana daman shaytan akan mutum da sauran hikimomi da yawa wanda Ramadan ya kusa muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu a cikin masu rabo a cikin wannan wata game da hukuncin Ramadan zan yi takaitaccen bayani abu akan abin da ya shafi hukuncin Ramadan watan Ramadan yana tabbata ne da zara an ce an gan sabon wata wanda kuma kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sumu li ru'yatihi waqtiru li ru'yatihi fa in gumma alaykum faqduru law a wata riwaya yake fa akmilu iddat sha'ban 30 yake ku yi azumi idan kuka ga wata ku aje azumi idan kuka ga wata idan kuma girgije ya rufe shi ba ku gani ba to ku kaddara shi a wata rawa yake ku cika Sha'ban 30 saboda haka ana fara azumi ne da zara an tabbata da ganin wata anan zan yi tambayi akan abubuwa guda biyu ko ce akan mutane iri biyu wanda kusan kowane shekara malamai suna jawo hankalin mutane akan aikin waɗannan mutane na farko shine mutanen da suke gabatar da azumi kwana daya ko kwana biyu kafin watan Ramadan wannan aiki kuskure malamai kowane shekara sai sun jawo hankalin mutane akan wannan amma kuma har yau mutane sun kici bari ko watan Ramadan na haru da wasu wanda suka ce sun fara azumin su tun kafin ranar Juma'a me yasa wani saboda himma suna so su samu lada wannan kuma wannan kuskure manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tuqaddimu ramadan bi siyam yawmin wala yawmin illa rajulan kana yasumu sawman wala yasum kada ku gabatar da azumi kwana daya ko kwana biyu kafin ramadan sai mutum da ya zama to yana da wani azumi da ya saba yi to babu ne shi kuma da ya saba yi azumi ne ke da rami wannan babu ne amma ba haka ba haka kawai ka ce saboda kana so ka samu yawan lada ko wasu su ce ba ka so azumi sai zama to 29 sai sa suke gabatar da Ramadan da azumin kwana daya duk wannan kuskure ne manzo Allah ya ce man sama yawmul ladhi yashuku fihi an-nas faqad afa al-kafir duk wanda yayi azumi a ranar da ana shakka a ciki shine ranar da ana shakka zai yi ya zaman to 30 ga Shaban ko kuma ya zaman to da ga watan Ramadan wannan shine yawm shakk haramu ne wannan ayyam ma wannan rana manzo da duk wanda ya azuma wannan rana ya saba maka babu yanda zai mutum ya bauta wa Allah da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabida haka muna da kara jawon hankali mutane akan su ne tanci wannan aikin babu kyau ina fata mun gani babu kyau sa'annan kuma mutane na biyu kashi na biyu daga cikin mutane game da wannan matsalar shine mutanen da suke cewa su kuma ba za su fara abin ba sai sun ga wata da idon da idanunsu wannan shi ma kuskure babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa mana cewa kada mu fara azumi sai kowa ya ga wata da idanunsa babu inda shari'a ta kallafa mana da wannan a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aiki da labarin mutane shi kanshi baya gani yana dogara akan labarin sahabbai yayi azumi kuma ya mutsi tsawon sahabbai da bai azumi a cikin hadisi Abdullah Umar yace sawa'an nasu al-khilaf fa asbaq tabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu fa qama wa amara an-nasa bi siyami yace mutane su fito suna neman wata da nasara da manzo cewa ni na gan shi yake manzana yayi azumi kuma ya mutsi da sahabbai da bai azumi saboda haka kuskure ne mutane suke ba za su yi azumi sai sun ga wata da gidansu wannan ba karantarwa bane na addini musulunci sai da zarar an ga wata an tabbatar da an ga wata an sanarwa shikenan an shiga watan Ramadan abin da yake kan mutane shine su dauki niyya niyya wajibi ne su dauki niyyar azumi watan Ramadan kuma anan shi ma za mu karanta dini babu wani niyya ta musamman da ake karantawa kafin a dauki azumi kwanakin baya a masallaci na wani ya zace mu an ce akwai wani niyya da ake karantawa wanda idan mutum bai karanta shi ba to ba shi da azumi yace menene wannan niyyar nace ni ma ban sani ba saboda asali babu babu wani abu haka niyya a zuciya take saboda haka mutum ya dau azama ya kudusa a zuciyarsa cewa yana so ya azumi Ramadan wannan ya isa masa duk da cewa malamai sun sabani niyya shin in ka dauki niyya a farkon Ramadan ya isa har zuwa ƙarshen Ramadan koko a kowane dare sai ka daddada niyya wannan akwai sabani tsakanin malamai amma kuma malamai gaba daya sun ittifaki a kan cewa matuƙa mutum zai tashi ya yi tsaho a kowane rana wannan tashi ya isa masa a matsayin niyya ina fata mun gani matuƙa mutum zai tashi ya yi tsaho wannan ma ya isa ya yi niyya cewa za ka yi azumi saboda haka matsalan kusan ba wani matsala ba sai mai girma sai dai kuma anan ya ƙarshe ku sani idan mutum ya dauki niyyar azumi watan Ramadan a farkon Ramadan sai ya zo kuma a hanya a tsakiyar Ramadan sai ya bar azumi saboda wani uzuri misali mata da suke al'ada su bar azumi kwana shida kwana biyar ko kwana takwas ko kuma mutum ya yi tafiya ko kuma mutum ya yi rashin lafiya ya bar azumi kwana biyu uku hudu misali idan mutum ya bar azumi saboda irin wannan uzuri idan ya zo zai ci gaba da azumi dole ya sake jaddada niyyarsa ba zai dogara akan niyyar da ya dauka a farkon Ramadan ba ina fata mun fahimci matsalar saboda haka babu laifi mu sai da niyya da tun farkon Ramadan amma kuma idan a sake mutum ya yanke wannan azumi ya bar azumi kwana daya biyu uku hudu ko kuma da haka duk sanda ya zo ci gaba sai ya jaddada niyya wannan shine sai idan mutum ya dauki niyya abu na gaba shine ne shine mutum ya yi kokari ya ci abinci sabo idan ya tashi da asuba abinci sabo yana da matuƙar muhimmanci a musulunci yana da albarka manzo Allah yana cewa ta sahar fa inna fi sabo baraka ku ci abinci sabo lalle abinci sabo yana da albarka saboda haka yana da kyau mutum ya yi kokari ya ci wani abu ko da ruwa ne kawai ka sha saboda me manzo Allah yana cewa fasu ma baina siyamina wa siyam ahlul kitab aqdas as-suhur abu da yake bambanta tsakanin azumin mu da azumin yahudawa da kristoci shine ne shine abincin sahur so a azumin su ba wa abincin sahur mu kuma a azumin mu a fa abincin sahur saboda haka wannan abu ne mai girma wanda yake bambanta tsakanin azumin mu da nasu saboda haka ne kuma sai kokari ya tashi ya ci wani ko da ruwa ne ko da shayi ne ka sha sannan kuma wannan zai taimake ka zai sauke ki maka azumi shi kira idan mutum ya ci abinci sau da zara aka ci alfijir ya fito shi kira sai mutum ya kare bakinsa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyam ila al-layl ku ci ku sha har sai farin zare ya bambanta daga bakin zare na alfijir bi ma'ana har sai hakkin alfijiri ya bambanta daga duhun dare sa'annan kuma ku cika azumin ku har zuwa dare saboda haka da zara ka ce alfijiri ya fito dole mu kame bakin mu azumi ya fara kenan to da rana da mutum ya fara azumi ana bukata mutum ya yawaita ibada mutum ya yawaita karatun alqur'ani wata ramadan wata ne na alqur'ani a cikin wannan watan aka saukar da alqur'ani shahr ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wata ramadan ne aka saukar da alqur'an dan me da ya zama to shiriya da mutane malamu suna cewa wata ramadan shine mafificin wata a cikin shekara kamar da kuma alqur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala shine mafificin magana akan sauran maganganu sai ya dace a saukar da mafificin magana a cikin mafificin wata saboda haka mu dage da alqur'ani kamar da mai gabatarwa mai fada a cikin wannan watan jibril malaka ne yana zuwa wani manzo Allah kullu suna muradin alqur'ani saboda haka wannan dama ne musamman yanzu da babu aiki ko ba kuma ne babu aikin gwamnati mutane suna jira a maimakon mutum ya zauna ya ta kallo finafinai ko ya yi ta wasa ko ya yi tafiya mu dage mu karatu alqur'ani wanda bai iya karatu alqur'ani ba wannan dama ne ya samu wani magami ko almajiri ya dinga karanta da alqur'ani da mutum zai kira da dole yana zuwa office in ya tafi karatu ta kullu ba zai dawo ba sai karatu hudu yanzu ba inda kake zuwa kana cikin gidanka kai kokari ka koyi alqur'ani ka karanta shi haka nan kuma mutum ya dage da sallah kada ku wasa da sallah wadan su suna azumi amma kuma ba sa sallah idan mutum yana azumi baya sallah to yayi aikin banza saboda matuƙa mutum yana musulmi yana amsa sunan musulunci amma kuma baya sallah kwata kwata to wannan babu bambanci tsakanin shi da kafir ba shi da azumi kuma musulunci sa bai inganta ba saboda haka mutum ya dage kada ai wasa da sallah a kula da sallah a kula da ayyukan alkhairi a kula da yin kyauta yin sadaka ko me kake da shi kai kokari kai sadaka sadaka a cikin wannan ramadan ana ninninka maka ladanka haka nan kuma mutum ya guji ya nisanci maganganun banza ya nisanci kariya ya nisanci yi da mutane giba da annimanci da zagi da maganganun alfasha abubuwa ne marasa kyau ana so mutum ya tsare wannan abubuwa maza sun yana cewa man lam yada qawla su wal amal bihi wa laysa lillahi haja an yatraka ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai iya bari qawla su wato maganan kariya da yin aiki da shi ba to Allah baya bukata ya bar abincin sa da abin sha sa a wata hadisi kuma yana cewa fa idza kana yawmu sawmi akhliku fa la yarfa wa la yasqa wa la yanha yace fa in sha samahu ahad aw qatalahu fal yaqul inni qa'il inni qa'il yace idan da daga cikin ku yana azumi kada yayi magangana maganganu alfasha kada ya daga murya kada yayi maganganu maganganu jahilci zagi da sauran su yace idan mutum ba ya zage ka ko yace ya zai fara da kai ka ce masa ina azumi malamu suna cewa kaga wannan da yace maka idan mutum ya zage ka ko ya yace ka ya zo ce zai fara da kai kace maka kana azumi kana azumi abu da yake da haka shine na farko ana so a koya maka cewa me banda cewa an hana ka yin zagi a kowane lokaci tawau kana cikin ramadan ko kuma a wajen sana yanzu ana nufin idan an zage ka ma wanda asali da an zage ka kana da dama karama tunda Allah yake wajen zawo sayyi'ati sayyi'atu mithla ko ma kawai idan an zage ka kana da haƙƙi ka zagi mutu karama to anan saboda azumi ana so ka ma bar wannan haƙƙin ka kada kai
ina ba don gani sa'annan kuma an ce ka ga ma wanda yazo yana fara da kai an ce ka ce masa ina azumi wannan magana da zaka ga masa amfani sa shine ka sanar da shi cewa ba fa ina ji tsoron ka bane a na barka ne tsoron ne saboda ina azumi na barka ne saboda Allah subhanahu wataala saboda haka ba wai dan na gaza bane ko kuma ina ji tsoron ka ba wannan idan shi mutum yana da hankali wannan zai jawo hankali sa cewa yana cikin kuskure saboda kan mutum yana da tsoron an ruwa sa'annan kuma ya dage da ayyukan khairi ya dage da ibada sa'annan kuma idan wato rana ta fadi ana son mutum ya gaggauta ya bude bakin sa ina fata mun gane manzo sallam ya kasance yana gaggauta wajen bude baki a wani hadisi yana cewa la yazalu nas bi khair ma ajjalu al-fitr mutane ba za su bude ba suna cikin alkhairi matuƙa suna gaggauta wajen bude baki a cikin hadisi kuma ana zuwa malik yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala wasaba idan fa illam takun wasaba fastamara fa illam takun tamara hatta hatawat min ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kace yana bude baki kafin ya salla magriba yana bude baki da dan ya dogiro idan bai samu dan dogiro ba sai ya ci gushashin dogiro idan bai samu wannan ba sai ya sharuwa ina fatan gane saboda kana so mutum ya bude baki da dogiro ko kuma duk wani kayan marmari gwargwara mu ne ana so mutum ya gaggauta wajen bude baki a nan akwai wata matsala da nake son jawo hankalinmu zuwa gare shi game da sahu da kuma bude baki shine idan mutum ya ana so mutum ya bar cin abinci da zara alfijir ya fito to amma idan mutum ya zama yana zaune a cikin gidansa sai ya zo yana shakka shin alfijir ta fito ko ba ta fito ba a ce misali kana wurin da babu masallaci da za su kira sallah misali su sanar da kai ka zo kana shakka alfijir ta fito ko ba ta fito ba sai ka ci gaba da ci abinci bayan ka gama ci abinci kuma sai ya bayyana gare ka cewa alfijir ya fito lokacin da ka ci abinci menene hukunci azumin ka anan malamu suka ce babu ne azumin ka yana nan saboda ne al'asru baqa'u ma kana ala ma kana al'asru shine ana cikin dare ba a yanke hukunci dare ya tabi sai an tabbatar da fitowa alfiji wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kai kuma a lokacin da kake cikin shakka lam yatabayyana lak bai bayyana gare ka ba to amma sabani wannan idan lokacin bude baki ne mutum ya zo yana zaune cikin gidansa misali ya yi bacci ya tashi ya tashi ya kalli lokaci shida da rabi misali ya zo yana shakka shin rana ta fadi ko ba ta fadi ba yana cikin wannan shakka a nemako ya fito ya tabbatar ko ya tambayi mutane sai ya ci abinci ya gama ci kenan sai ka ci gwa ka ce masa ai rana ba ta fadi ba to anan ba su da wannan dole sai ya rama wannan azumi saboda me al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana matakan ana cikin rana to asali shine ranar zai ci gaba ne har sai an tabbatar da faduwar rana idan ba a tabbatar ba to hukunci shine ana cikin rana saboda haka bai kamata mutum ya aiki da shakkawa idan lokacin bude baki ne saboda haka da mutum ya bude baki a yi wannan yanayi dole sai ya rama wannan azumi Allah ya karama mana fahimta bayan wannan shikenan sai kuma mu yi magana akan abin da ya shafi wato abubuwan da suke warware azumi ko ince kafin nan idan mutum ya zo shan ruwa ana so kamar da muka fara ana so ya gaggauta bude baki sannan kuma ana so ya yi addu'a lokaci bude baki manzo kuma yana cewa lisfa'i da'awatu inda fitrihi ma turat mai azumi yana da wani addu'a lokacin zai bude baki wanda ba a mai masa ana karba saboda yana da kyau mutum ya yi kokari ya yi addu'a a lokacin da zai bude baki manzo Allah kuma ya karanta da addu'o'i daban-daban da ake karantawa idan za a bude baki daga ciki yana cewa Allahumma inni laka kuntu wa ala rizqika aftartu a wani hadisi kuma yace mutum zai iya cewa
ضعف الضم وابطلت الحروف وثبت العدل ان شاء الله duk abin da ya sauka mutum kuma zai yi na addu'a sai bayan wannan kuma sai ya kwatanta kesa abubuwan da suke warware azu akwai abubuwa guda bakwai wanda malaman sun ittifaki akan su cewa suna warware azu ina fata muka ji babu sabani wannan abubuwa suna ba ta azu mutum abu na farko shine ridda idan mutum yana cikin azumi yayi ridda ya bar musulunci to azumin sa ya lalace walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatana 'amaluka matakan mutum zai yi ridda to ayyukan sa za su baci saboda ka ridda yana ba ta azumi mutum wanda shi abu na farko abu na biyu shine me shine cin abinci ko ya mutum ya sha ruwa da gangan ba su kuma tuwa ba kana sane ka dauki abinci ka sa a bakin ka ka ci azumin ka lalace amma idan mutum ya ci ne cikin mantuwa to azumin sa yana nan man nasiya wa huwa sa'i fa akala aw shariba falyutim sawma fa inna ma at'amahu Allah wa saqam duk wanda ya manta alhali yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha ruwa sannan kuma ya tuna to shikenan ya cika azumin sa Allah subhanahu wataala shi ya ciyar da shi ya shayar da shi saboda haka idan mutum ya ci ne a cikin mantuwa to babu laifi sai dai kuma ana bakar da zara ka tuna ka cire abin da ke bakin ka ka wanke bakin ka idan mutum ya ci abinci ya ba ta azumin sa da cin abinci da gangan wannan dole sai ya rama azumi bayan wata ramadan ina fatan bane dole sai ya rama azumi bayan wata ramadan akwai sabani tsakanin malamai sai yayi kafara ko ba sai yayi kafara ba mazhabin na malikiya sai yayi kafara sauran jumhur kuma sai akan cewa babu kafara kanta amma dake bukata to shine ya rama wannan azumi sannan kuma yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala matuƙa mutum ya kare azumin sa da gangan to ko ya rama wannan azumin ba zai mayar masa da gurbi abinda ya rasa ba dole sai yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na uku daga cikin wanda suke warware azumi shine jima'i mai iyali ya tsaro da iyalinsa anan azumin sa ya warware kuma anan dole sai ya rama wannan azumi a kaunin jumhur sannan kuma zai yi kafara kafara kuma shine ya yantar da bawa ko kuma ya yi azumi sosai a jere ko kuma ya ciyar da miskinai mutum sosai kamar da ya tabbata cikin hadisin Abu Huraira inda mutumin nan ya zo wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na halaka manzo Allah ne ya halaka da kai ya ce na halaka iyali na a rana cikin ramadan manzo Allah ya karanta masa wannan abubuwa guda uku na kafara saboda ka wannan shine kafara ga wanda yayi jima'i a cikin ramadan ma'ana wanda ya zama so yana azumi sai ya kare azuminsa da jima'i amma wanda baya azumi yana da uzuri ya bar azumi shi baya azumi masu sa ba su ba ita ma ta azumi so kai jima'i babu ne sai akwai sabani zakal malamai idan mutum ne azumi ya kare azuminsa da jima'i shin shi kada zai kafara banda matansa ko kuma su biyu ne za su yi kafara tare da matansa mana menene hukuncin kafara ita matan wannan akwai sabani tsakanin malamai wadansu malamai suna gani kafarar yana kan miji ne kawai ita matan babu kafara kanta sai da kawai ta rama azumin ta dalilin wannan kaunin shine cewa suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambaci ko wani zaka mai da matan a cikin wannan hadisi Abu Huraira shi mutumin ne kawai manzo Allah ya yi magana saboda ka suna gani sannan manzo Allah bai ce ko zaka matansa babu kafara kanta amma dai ra'ayin jumhur malamai shine ne akwai kafara akan miji da matan ina fata mun gani saboda me saboda asali hukuncen shari'a daya yake akan maza da mata ba a bambanta tsakanin maza da mata game da hukuncin shari'a sai dai idan akwai nassi da ya tabbatar da bambanci idan babu nassi da ya tabbatar da bambanci to asali shine maza da mata daya suke a hukuncen shari'a ina fata mun gani wala'alla wannan magana shine magana da ta fi karfi gaskiya saboda wannan hadisi Abu Huraira dai yu ka kafa hujja da shi akan cewa babu safar akan matar tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fadi komai akan ta ba bai nasanta cewa babu safar akan ta ba haka kuma bai ce akwai safar akan ta ba saboda haka wadannan ba su da hujja da wannan hadisi wadannan kuma ba su da hujja da wannan hadisi sai kowa ya nemi wani dalili da ina fata mun gane tunda kuma asali shine hukuncin shari'a da yake akan maza da mata saboda haka kawai tuna akan wannan asali akwai safara akwai namiji da matansa wannan shine magana mafi inganci wallahu ta'ala
اعلى
abu nawa ko rashawar take warware azumi shine mai shine mutum ya fitar da mani mutum ya fitar da mani da jin dadi amma kuma ba ta hanyar saduwa ba ina wata magana misali mutum ya zauna ya yi ta wasa da azakarinsa har ya fitar da mani ya ji dadi ya fitar da maninsa to nan azuminsa ya warware kuma dole sai ya rama azumi amma babu kafara a kansa saboda kafara yana kan wanda ya yi jima'i ne wannan kuma ba jima'i ne ba ina wata magana saboda haka babu kafara a kansa amma kamar da muka fara ya fitar da mani da jin dadi bimana da zai fitar da mani ba da jin dadi ba ta azumi ta bai warware ba ma'ana da za a mari mutum mari mai zafi har ya fitar da mani ta azumi ta bai warware ba saboda wannan mani ba na jin dadi ba ne wannan na tashi hankali ko wata wani to a nan azumi ta bai warware ba ko kuma mutum ya kwado daga sama ya bura kansa a kasa ko kuma mutum ya yi accident da machine ko da mota ya ji zafi ciwo har ya fitar da mani ana kama haka wani ya yi accident da har fitsari yana yi wani har kashi a yi wannan yanayi wani zai ya fitar da mani to wannan baya warware azumi ina fata mun gani haka nan kuma idan mutum ya fitar da wato mani akwai bambanci tsakanin mani da mani mani shine wani ruwa da yake fitar ma mutum a gabansa ruwa ruwa ne haka yana da yauki kuma yana fitar a lokacin mutum yake tunanin sha'awa saboda haka idan muƙaddara mutum yana azumi ya zo kuma yana kallo mata ko kuma yana kallo abubuwan alfasha a wayansa har ya fitar da mani ba mani ba to wannan azuminsa bai warware ba ina ba ta gani fitar da mani baya warware azumi sai dai kuma yana warware alwala kuma idan mutum ya fitar da mani a cikin wannan yanayin ya aikata sa a wuri dole sai ya nemi gafara Allah subhanahu wataala amma dai azuminsa bai warware ba inda mani ba mani ba haka nan kuma inda mutum zai yi bacci a cikin rana ya fitar da mani ya yi mafarki ya fitar da mani shi ma irin wannan baya warware azumi zai tashi ne ya je ya wanka sannan ya ci gaba da azuminsa amma kuma wanda ya fitar da mani shi mani baya wajabta wanka sai duk ma yana warware alwala saboda haka mutum zai wanke gabansa ya sabanta alwala Allahu ta'ala abu na nawa kenan na biyar dattawan da suke warware azumi akwai wato jinin haila da jini da jinin haihuwa idan mace tana azumi sai kuma hailan ta yi zama ta to azuminta ya warware ko kuma mace tana azumi sai ta haihu ta fara jinin haihuwa to azuminta ya warware shi ne abu na shida shine wannan shine na biyar muku rai muku na shida na biyar ko to abu na shida shine mutum ya yi amai mutum ya yi amai idan mutum ya jawo amai da kansa da gangan to azuminsa ya warware amma idan amai ne ya rinjaye shi ya fita to azuminsa bai warware ba a ga kuma na cewa man safa ha fal yaqdi wa man zara'ahu al-kayf falaysa alayhi al-qada duk wanda ya jawo wato amai dole ya rama azumi ta amma kuma wanda amai ne ya rinjaye shi har ya fita to wannan babu komai sannan abu na karshe wanda malamai suka yi tifaki a kansa cewa yana warware azumi shine mutum ya wato ya karbi allura ina fata mun gani ya karbi allura irin allura da yake zamanto wato abinci ga jikin mutum alluran da zai karfafa jikin mutum ko kuma mutum ya karbi ruwa drip da ake bayarwa a asibiti ko mutum ya karbi drip na jini waɗannan abubuwa suna zamanto matsayin abinci ne ga jikin mutum saboda haka suna warware azumi ina fata mun gani waɗannan abubuwa guda bakwai babu sabani tsakanin malamai a kansu suna warware azumi a kaunin malamai gaba ɗaya bayan wannan akwai wasu abubuwa wanda kuma malamai sun yi sabani a kansu shin suna warware azumi ko ba sa warwarewa amma dai galibi da yawa daga cikin malamai sun rinja da cewa ba sa warware azumi daga cikin abubuwa akwai mutum yayi wanka da rana cikin watan Ramadan baya warware azumi kana zaune cikin rana saboda zafi da zuwa mutum ya shiga baya yayi wanka ya wanke kansa wannan babu ne abinda ba so shine mutum ya nitse a cikin ruwa wannan shine ba so amma dai ka ji ruwa kai wanka da shi wannan baya warware azumi haka nan kuma daga cikin wanda ba sa warware azumi ko kuma malaka ta ka bana kansu akwai wato mutum ya yi kaho ba shi kawai jiko alhijab kaho a jawo jini daga cikin mutum saboda magani wannan lamarin akwai sabani mai karfi akan shi ina ba ta magana mazawan hanabila sun tafi akan cewa wannan abu yana warware azumi sun gina ra'ayi so akan hadisin rafi bin khadij ne ke cewa mazawan suna cewa aftar alhajin wal mahjum da mai yin kaho da wanda aka yi masa duka hadu mai tsayawar saboda haka a fahimtar su yana warware azumi amma jumhur malamai su tafi akan cewa baya warware azumi saboda mai saboda hadisi abdullahi bin abbas ne ke cewa ihtarama annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim sa'i wallahu ta'ala yayi wannan kaho al'ali yana cikin ihrami yana kuma azumi imam ahmad yana cewa wannan kari wa huwa sa'i bai ganta ba amma kuma imam bukhari da muslim duk sun rawaito wannan hadisi saboda haka su jumhur sun rike wannan cewa hadisin yayi ganta saboda a fahimtar su baya warware azumi idan mutum zai yi jinkirta wannan abu zuwa dare wannan shi yafi don ka fita daga sabani malamai bisa ga sabani da aka yi akan wannan matsala shi ya shafi sabani akan matsalan mutum ya karbi ya ba da jini ya yi blood donation kana azumi a zuwa ce maka akwai mara lafiya yana bukatar jini shin ya halarta ka je a jibi jininka a ba shi wannan zai warware azumi ko ba zai warware ba waɗanda suka tafi akan cewa kaho yana warware azumi suna gani ba da jini shi ma yana warware azumi waɗanda suka tafi akan cewa baya warware azumi suna gani wannan ba zai warware azumi ko wannan kusan abu da ne duka jini ne za a jawo a jiki na kuma jini mai yawa amma kuma malamai sun tafi akan cewa idan jini da ya fita a jikin mutum ba mai yawa ba to wannan baya warware azumi misali kana kamar mai fata lemuna yanzu ya zo yana aiki da wuka ko reza sai yanke hannunsa jini ya fito jini ya fita wannan ba zai warware azumin sa ba ko mata mu da suke aiki da wuka ko ne da gida su yanke hannunsu wannan baya warware azumi ko kuma mu sai ya fice a ce ana bukatar a ja jinin sa kadan saboda aisai wannan shi ma baya warware azumi har wa yau da gaskiya wanda ba sa warware azumi akwai wato ya amfani da aswaki mutum yana azumi ya zo ya wanke bakinsa da aswaki wannan baya warware azumi malamai da dama suka ji akan cewa hatta yin amfani da brush da mafi baya warware azumi ina fata mun gani matuƙa mutum ya tabbata da cewa bai haji ne mafi ne ba amma idan mutum yana shakka yana ganin kila abu ya wuce gara ka bari ni wannan shine shawara kaka je ka jefa da kanka cikin abin da zai jawo ka shakka a jini ba in za ka yi furos da makilin ka bari sai bayan an shawarwa amma in dai amfani da asuwa gine wannan babu ne malam sun tafi akan cewa baya warware azumi abu na gaba shi ne yin amfani da eye drop ko ear drop wannan duk malam sun tafi akan cewa ba su warware azumi ko da mutum ya yi amfani da eye drop ka zo ka ji abu a wuyanka wannan bai warware azumin ka ba saboda asali ko a lissance babu hanya tsakanin ido zuwa wuya ina ba ta mun gani saboda haka ba a karya azumi to amma idan mutum ya amfani da nose drop maganin jigawa a cikin hanci misali mutum mai asma ko mai mura ko wani abu haka aka baka magani ka sa a hancinka idan ka sa magani a hancinka sai kuma ka ji shi a wuyarka to azuminka ya warware saboda asali akwai hanya daga hanci zuwa ga wuya ina ba ta mun gani saboda ka aika sa shi a hancinka sai ka ji shi a wuyarka azuminka ya warware amma idan ka sa a hancinka ko baka ji komai a wuyarka ba azuminka bai warware ba ina ba ta mun gani wannan haka nan kuma yin amfani da kwalli wannan shi ma baya warware azumi haka nan kuma dandana abinci ga matan mu a gida idan suka suna girki suna azumi ya halatta su dandana su ji ya ji shi ko ji ba amma kada su haje su sa hanci a kan hanci su fitar da shi ina ba san gani wannan da Allah subhanahu wa ta'ala kan cewa baya warware azu da kuma sai kuma sai kuma karba allura azuran da ya zama to wato magani ne kawai ba matsayin abinci bane ga jikin mutum wannan allura shi ma ba da dama su ga kan cewa baya warware azu idan mutum kuma zai yi jinkir ta zuwa sai ba an sha ruwa wannan shi ya fi wannan sune abubuwa da malamai suka tafi akan cewa ba su warware azu to bayan wannan nan kuma sai kuma mu yi magana akan waɗanda an ba su dama su bar azumi saboda wani uzuri a cikin Ramadan daga ciki akwai mara lafiya da kuma matafiya mara lafiya da masu tafiya za su yi mana azumi idan suna ganin azumi zai wahalar da su kamar kana yankun mariba au ala safari fa iddatu min ayyamin ukhra saboda haka mutum na azumi ya zo ba shi da lafiya sai bar azumi kwana daya kwana biyu in ya samu lafiya ya ci gaba bayan Ramadan sai ya rama haka na kuma matafiya ya zo kuma saboda tafiyansa yana gani abun zai yi raunana jikinsa sai bar azumi babu laifi bayan Ramadan sai ya rama idan kuma mutum yana ji zai iya daure ya yi azumi shikenan babu laifi wa an tasumu khairun lakum yin azumi shi yake alheri ga wanda ya san cewa azumi ba zai raunana jikinsa ba amma kuma wanda ya san cewa azumi zai raunana jikinsa zai ja masa wahala to bari azumi shi yake masa sai ga shi wannan hadisi magana kana kana cewa laysa min albir asiyamu tusafa yayi wannan magana ne saboda ne ya ga wani mutum yana azumi ya faɗi a kasa mutane sun rubuce shi ana kokarin kare shi daga rana ya tambaye me yasa miji aka ce yana azumi kuma yana cikin tabiya yace babu ba daga cikin nagarta ko aikin alheri mutum yayi azumi alhali yana tafiya saboda haka idan tafiya ko rashin lafiya zai raunana cikin mutum abin da yake masa shi ne bar azumi in ba zai raunana cikin sa ba abin da yake masa shi ne ya yayi azumi idan kuma da daya ne ya wurinsa yana da zabi iya ga dama yayi iya ga dama yayi bas mutane kashi na biyu shine wato sune tsofaffin mutane maza da mata tsofaffi wanda ba za su yi azumi ba an ba su dama su bar azumi amma su ba za su rama ba abu da ake bukata shi ne ciyar wa ala alladhina yutiqunahu fi jal ta'am miskin wanda za su yi azumi amma da wahala an ba su dama su yi fansa ciyar da miskin saboda haka idan so ya rasa ya tsaya ba zai yi azumi ba ya halatta gare shi tun farko Ramadan ya tara mutane 30 ya ciyar da su abinci da ba wai abincin safe rana da rayuwa a abinci guda daya kawai ya isa mutum 30 ka ciyar da su a lokaci daya ya halatta ko kuma ka dinga ciyar da mutum daya a kowace rana har a gama Ramadan ya halatta ko kuma ka tada ka tara mutum 10 ka ciyar da su ko uku kaga 10 cikin uku 30 kenan duk yanda dai za ka raba shi ka dinga ciyar da mutane 30 ya wadata na sannan kuma akwai akwai mata masu haila da masu jinin haihuwa waɗannan matan su ma dole ne su bar azumi bayan Ramadan sai su rama azumi saboda haka idan mace tana azumi sai jininta ya zo dole ne ta bar azumi haka nan kuma mace tana azumi ta ta aihu dole ta bar azumi to amma anan yana da kyau mu sani game da mata idan mace jininta ya dauke ta riga ta gama hailanta jininta ya dauke cikin dare kafin fitowa alfijiri to dole ne ta dauki azumi na wannan ranar ko da ku ta kirkinta wanka zuwa bayan fitowa alfijiri ne matuka jinin ya yanke to dole ne ta dauki azumi ko da ta je kirkinta wanka zuwa bayan fitowar alfijiri ina ba ta mun gane wannan kira sa'annan kuma wani lokaci mace ta yi tara da al'ada tana al'ada tabbatacciya sannan ne tana al'adarta kwana 6 ko kwana 7 ko kwana 8 ko wani wata wannan shi ne al'adarta sai aka zo aka samu wani watan jinin ya ci gaba ya wuce kwanakin al'adarta wannan jinin da ya karu malamu suna kira shi jinin istihaba
baya hana aure dole mace idan adadin kwanaki al'adarta ya shiga dole ta yi sarki ta fara azumi din ittihada baya hana azumi baya hana sallah ina fata ku fahimci wannan masu iyali su karanta da iyali wannan ko kuma mace ya zama ba ta al'ada ta matacciya amma kuma tana iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin da ba na haila ba jinin haila galibi jini ne baki yana da kauri sannan kuma yana da wari saboda haka idan ta zo tana ganin irin wannan jini kwana shida kwana bakwai kwana takwas sai kuma bayan nan jinin ya ci gaba amma kuma jinin da ke fitowa ba baki ba ne ya koma ja sannan ba mai kauri ba ne ya koma ba shi da kauri sannan kuma ba shi da wari kuma wannan jini jinin haila ne a jinin istihaba ne ina fatan gane wannan jini jinin istihaba ne a irin wannan yanayi mace za ta yi wanka ta fara azumta wannan baya hana azumi ina fatan mun gane wannan haka nan kuma jinin haihuwa mata galibi bayan haihuwa suna ci gaba da yin jini har tsawon kwana 40 a wannan lokacin bai halatta su yi azumi ba to amma kuma ana samu mace tana cikin jinin haihuwa ta yi kwana 25 kwana 30 sai jini ya yanke idan jini ya yanke dole ta yi wanka ta fara azumi ta fara sallah kuskure mace ta zauna ta ce ai sai na yi 40 kamar da yawancin mata suke sai har yanzu ba ta yi 40 ba wannan ba karantarwar shari'a ba ne matuƙa jinin ya ɗauke ta yi sarki dole ta fara azumi ta fara sallah wannan shine kadan daga cikin hukunce-hukuncen mata masu haila da masu jinin haihuwa sannan kuma mutane na karshe su ne mata masu ciki da masu shayarwa masu jigo waɗannan matan idan suka gan cewa azumi zai wahalar da su ya halatta su ajiye azumi su zo su rama bayan so ya halatta su bar azumi amma kuma idan suka bar azumi za su rama ne ko ba za su rama ba wannan akwai sabani mai karfi tsakanin malamai daga cikin malamai akwai wanda suka fi zafin cewa za su bar azumi su rama bayan Ramadan idan sun samu lafiya wannan shi ne ra'ayin malikiya wannan su malamai suna gani za su rama idan sun bar azumi ne saboda kansu za su rama kawai shikenan amma kuma idan sun bar azumi ne saboda jaririnsu a nan su za su rama mazajensu kuma za su ciyar wannan shi ne ra'ayin hanbaliya da shafi'iyya sa'annan kuma magana ta karshe shi ne waɗanda suka tafi akan cewa ba za ka rama ba kawai abu da ake bukata shi ne za ka ciyar da miskini a kan kone ranar da sarrafa wannan shi ne ra'ayin Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar waɗansu malamai kuma irin su zahiriya banda zahiriya ba su kuma su gaba yawan su malamai sun tafi a kan wannan su zahiriya sun tafi akan cewa ba ramawa babu ciyarwa babu komai kawai ta bara zumi gaba kiɗa amma da gaskiya malamai ba su yarda da su a kan wannan ra'ayi ba wannan su ne dai ra'ayi guda uku da malaman fito galibi suka rabu a kansu wallahu ta'ala a'lam saboda haka wannan su ne abin da ya shafi mutane masu waɗanda aka ba su uzuri su ba azumi a cikin watan Ramadan sannan kuma bayan nan idan mutum ya bar azumi kuma da wani dalili bayan Ramadan ana bukata ya rama azuminsa kuma ya zo ramawa yana da dama daga watan Shawwal har zuwa wani Sha'ban kusan shekara daya ya rama a kan lokaci ko dai a farko lokaci ko a tsakiya ko a karshe lokaci sannan kuma idan ya tashi ramawa ana so ba wajibi ba ne ya jera su ma'ana zai yi daya ya huta ya tashi yin kuma ya huta har dai ya gama abin da ake yin sa na azumin sa sannan kuma idan mutum ana yin azumi ya mutu kafin ya rama ya halatta waliyansa su rama masa wannan azumin man mata wa alaihi saum an sama anhu waliyu duk wanda yake ya wanda kwa da rasul alhali kuma akwai azumin da yake wajibi a kansa to waliyansa za su iya rama masa wannan shine kana da cikin hukuncen rama azumi daga karshe ina kira mu gaba kira da mudaji a cikin wannan watan mudaji da ibada mudaji
mu nemi gafara Allah subhanahu wata'ala mu tabbata da cewa ba mu fita daga cikin wannan watan ba a face muna daga cikin wannan da Allah subhanahu wata'ala ya yafe musu zulbun su kuma ya yaye su ya isar da su daga wutan jahannama ya karbe su daga cikin masu shiga cikin aljanna musamman yanzu da muke da dama har yanzu zuwa yanzu dai ba hana mu fita ba ba hana mu sallan tarawih ba saboda haka mu ribanci wannan dama kafin kuma a hana mu ba ma fata a hana mu amma ta yiwu nan gaba a zo a hana kafin a hana mu yi kokari mu tabbatar da cewa muna fitowa mu yi sallan tarawih a cikin jama'a mu yi kokari mu ga cewa muna halartar a wuraren karatu da malamai dan mu samu lada mu amfani da dama mu kafin kuma mu rasa wannan dama muna fata Allah subhanahu wataala ya karbi ibada muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mana wannan cutan da ake fama da shi a cikin duniya Allah ya kiyaye mu gabaki daya Allah ya ba mu lafiya Allah ya saka mana gabaki daya da aljanna subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته game da hukuncin karban dire kamar da na riga na faɗa wannan a lokacin da nake karatu na ce karban dire na ruwa ko dire na jini wannan abun yana warware azu saboda wannan abuwa a matsayin abinci yake ga jikin mutum yana karfafa jikin mutum saboda haka da ya suke da hukuncin su shine hukuncin cin abinci ko shan ruwa saboda haka karban drip na ruwa ko na jini yana warware azumi idan lalura ta sa mutum zai yi ba komai sai zai yi bayan azumi sai ya rama wannan azumi mashin da jinin ka ya yanke a cikin dare kafin alfijiri jumhur malamai sun tafi akan cewa irin wannan matan za su rama sallan magriba da sallan isha'i ina fata mun gane saboda me ana lokacin magriba da lokacin isha'i suna shiga cikin juna shi yasa ake jam'u takbir ko jam'u ta'khir a kan wannan salloli guda biyu cikin wannan salloli guda biyu saboda haka tunda suna shiga cikin juna a da yawa da kuma suna ta cikin da kan cewa idan jinin mace ta yanke cikin dare to za ta rama sallan magriba da kuma sallan isha'i wannan shine ra'ayin jumu'u duk da cewa kuma wannan daga kawai iya sallan isha'i kawai za ta yi to amma magana wannan shan malaman shi yafi kwanciyar hankali saboda me da yawa daga cikin matan mu su kansu ba su sani lokacin da jinin ya dauke ta ina fata mun gani ta yi lokacin jinin ya dauke tun da jimawa yawancin mata tsayawa kawai suke har so lokacin da suka tabbatar da yawa shakka suke idan jini ya yanke ba sa iya tabbatar sai sun dauki lokaci mai tsawo kafin su samu yakin cewa jini ya yanke to shi yasa ta yi jini ya dauke tun lokacin magriba ne amma saboda ita ne take shakka ta bari har sai cikin dare ta kara tabbatarwa to shi yasa abin da yafi kwanciyar hankali shine karama sallar magriba da sallar isha wanda shine ra'ayin jumhur malamai sai ta cewa na yadda akwai malamai da suke ganin cewa kawai iya isha kawai zafi kuma wasu al'ada same wanda ya bar azumi alhali kuma ana bin shi azumi sannan kuma sai ga kuma wata matsala shi ma malamin sai sabani kuma wannan shi gari matsala kuma ana bin sa azumi ba zai yi shawal ba sai bayan ya rama azumi da ake bin sa ina fatan gani sai ya rama azumi da ake bin sa sannan kuma sai ya zo yayi sai shawal in ba haka ba babu dama yayi sai shawal dalilin su shine fadi manzo sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan kuma asba'u bi 60 min ash-shawwal kana ka siyam da wanda ya azumi wata ramadan sannan kuma yayi biyon sa ya biyo shi da azumi guda shida cikin shawwal za a ba shi ladan wanda ya azumi na shida suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam yace man sama ramadan mana wanda ya azumi ramadan ga baki da wanda ya azumi wata yayi sa'i kwanakin da azumi bai yi duka ba wannan ba za a ce yayi azumi wata ramadan duka ba sai da ce yayi azumi wani sa'i cikin ramadan saboda haka fahimtar su shine sai kai azumi ramadan ga baki da sannan kuma za ka yi bin shi da azumi kwana shida sai ne kuma waɗansu malamai wani ana su ne kuma su ka biyawa sun da gafan cewa mutum zai iya yin wani azumi daban ko da ko zai iya yin azumin sifti shawar kafin ya biya azumin da ake daita dalilin su shine babu wani nassi karara wani yana ina fata mun gani babu nassi kara da yake kada ka yi azumi sai shawa sai ka rama azumin da ake duka babu wannan nassi ina fata mun gani sannan kuma magana cewa wanda yayi azumi wanda ya rasa wasu kwanaki cikin Ramadan ba za a iya ce yayi azumin Ramadan ba wannan magana ba daidai bane saboda me idan mutum yayi azumi mafi wato yawan kwanakin Ramadan ya halatta a ce yayi azumin Ramadan ina fata mun gani saboda fadin nana Aisha inda take cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana yawan ka azumi a cikin Sha'ban sai ta ce kana yasumu Sha'ban kullum kana yasumu Sha'ban illa qalil tace ya san yana azumi watan Sha'ban duka ga wasu da sai kuma ta sake ce yana azumi watan Sha'ban sai da aka dan kwanaki ciki ma'ana kenan ba dukkan watan ba dukkan ranakun yake yi ba sai da kuma abin da yake yi na azumi ya yi yawa saboda yawan sa sai ta ce kana ya sumu shaban kullum ashe kana duk wanda yayi wato yayi yawanci azumi yayi yawanci ranakun ya azumci yawanci ranakun Ramadan ya halatta ace yayi azumi Ramadan saboda haka zai yi bin shi da azumin sifti Shawwal wallahu ta'ala alim sai kuma wannan ya ce wata ta turo tambaya cewa ana bin ta azumi tun ba ba karama ba har kuma sai ga wani azumi nan idan mace ko mutum ya samu kanshi a cikin wannan hali abin da zai yi shine ya bar azumin na da ake bin shi sai ya azumi na wannan shekara bayan wannan shekarar kuma sai ya rama na wancan shekarar da ake bin sa da yawa daga cikin malamai dubu sun tafi a kan cewa idan mutum ya bar ramawa ne kuma da sakaci ina fata mana saboda sakaci da rashin kula to zai rama tare da kuma ciyar da miskin a kan kowane rana idan kuma ba da sakaci ba wani ujiri ne ya hana har mutum mai samu ya yi ba har wannan azumin ya zo to shi kenan babu komai zai rama azumin ne kawai ba tare da ciyar ba wannan shi ne ra'ayin jumhur malamai wallahu ta'ala alim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.